بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونسترشده ونعوذ به تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Bahkan wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Barkan mu da sake saduwa a wannan masallaci mai albarka, masallacin Abubakar Siddiq da ke nan Bukar Are, cikin garin Lafiya, babban birnin jihar Nasarawa. A wannan yammaci mai albarka, yammacin Juma'a 26 ga watan Ramadan شكرا نجبون إيدي تريهو دو لتلاتين دبكوي باين هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وان دي 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 قوتا مبكوي شكرا نجبو بيو دقو مشاشدة بركة مدى ساكي سادوا دو منشي قبادة تفسير مناء القرآن من جرما جي من تايا منا تفسير آية نتري دهمتن دبكوي زام دم maimaita waɗannan ayoyin domin mu ƙarasa bayanai a kansu, sannan sai mu ɗora insha Allah. Kafin nan akwai tambaya da wani ya rubuta, yana cewa assalamu alaikum, ina son malam ya yi ƙarin bayani game da tsokaci da ya yi game da buki a musulunci, kuma wani irin buki ne musulunci ya san da shi, na aure ko na suna ko idi. Eh, gaskiya ne jiya na yi tsokaci yayin da nake jawo hadisin Ar-Rubai'a bintu Mu'awwim. Jiya ne ko yaushe? Shekaran jiya ko? Dangane da magana a kan tambayar da wani cewa shin annabi ya san gaibu ko bai san gaibu ba ko? Sai muka ce ga shi nan shi ya faɗa cewa babu wanda ya san gaibu sai Allah Maɗaukakin Sarki. حديث الربيع بنت معوذ لنا أنبتا شواني لوكتن أورانتا. حديثنا الإمام البخاري يروي توشي حكى الترمذي لابن ماجه. خالد ابن ذكوان يتروي صدق الربيع بنت معوذ تتشوى دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم غداتا بني علي. رواية ابن ماجه صبيحة عرسي، فجلس على فراشي كمجلسك مني، وجويريات يضربن بالدف، أو تروار وجاريتان تضربان بالدف، يندبن من قتل من آبائهن، أو تروار تندبان من قتل من آبائي يوم بدر، حتى قالت جارية وفينا نبي يعلم ما في غدي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقولي هذا وقولي ما كنت تقولين، أو تروار وقولي بالذي كنت تقولين، أو تروار اسكتي ما يعلم الغيب إلا الله. وانا شيني حديث دا نفعلان تسوكة دا نينتي أخود انسو انزافي دا سكيشا بكي بي حالتا مثل انشي. Idan aka ce biki, me ake nufi da biki? Shine taro da ake yi domin wata munasaba ta farin ciki, a ci abinci, a yi wato abokai su yi wasanni, tana iya a samu ɗan mata a ɗan kaɗe-kaɗe ko a yi waƙe-waƙe. Wannan shi ne biki, kuma ya danganta daga al'ada zuwa al'ada. Kuma akan yi biki a al'adance idan an samu ƙaruwa na ɗa ko an samu ƙaruwa na wato ainihin abin nan aure. Ko an samu ƙaruwa ga mutanen da suke manoma ne sun girbe abinsu ya yi musu kyau, ko ga mutanen da suke makiyaya ne idan dabbobinsu su hayayyafa, da dai ire-ire wannan. Akwai bukukuwa da mutane suke yi, kuma akan yi yanka, a yanka rago, masu wadata su yanka sama da haka ɗin, waɗansu su yanka kaji da sauransu. Wannan shi ne buki. To a nan abin da ita take faɗa mana shi ne cewa lokacin da uwa ya garin abin nan tare wancan da mijinta, Annabi sallallahu alaihi wasallama ya zo gidanta, take cewa Khalid ibn Zakwan ya zauna akan firashi, firash ko kace shimfada ko kace katifa, ya zauna akan katifa na kamar yadda kake zaune din nan. Ashe ni suna shi tana iya Khalid din muharramin ta ne, tunda shine zai zo ya zauna har kusa da ita ko shi ne. Sai ta bayar da wannan, ta ce kuma a gidan akwai waɗansu ƙananan yara wadda suke yadribna bidduffi, suna wato ainihin kaɗa wani abun kaɗi kenan, ko shi ne addufin, kuma suna waƙa, suna yin ludba. In an ce ludba shi ne ambatan mamaci da kyawun ɗabi'unsa, saboda haka suna ambatan waɗanda aka kashe cikin kakannina, a wata riwaya take kakanninsu a yaƙin Badar. Har ɗaya daga cikinsu ta je ta faɗi wannan maganan da Annabi ya ce a saboda haka wannan hadisi yana magana ne akan biki na ɗauran na aure. Jama'a ba laifi ba ne idan ka samu wani abu na farin ciki ka gayyaci abokananka ko ‘yan uwanka, ka dafa musu abinci ku ci. Wannan shi ne ake kira walima ko? Ku ci domin gode ma Allah maɗaukakin sarki. Ana iya yin abin da bai saɓa ma Allah ba a wato ainihin a wurin. Kaga wannan addufu bidduf ƙananan yara suke yi, wannan ba wanda ya hana su. Abinda ba a so a samu ikhtilaf, abinda ba a so a samu namiji ya zo ya shiga cikin mata yana kiɗa, suna karkaɗa jikinsu, suna mene da sauransu, wannan haramu ne tsawon. Amma idan an yi haramun a cikin abu, in za a faɗi hukuncin sai a ce wannan da ake yi haramun ne, a daina yin wannan ɗin halal ne. Ina fatan mun gane. Ba da jimawa ba ina jin tafsirin Dr. Muhammad Sani Umar Rijiyar Lemu ranar 24 ga wannan wata. Wani ya mashi wannan tambaya ɗin cewa idan mutum an masa haihuwa ya halatta ya kira abokanansa ya tara su ya dafa musu abinci, yace kwarai ba abin da ya hana. Ba ma haihuwa ba, ko mai in ka ci jarabawa ma kana iya tara abokananka ku zauna ku ci abinci domin nuna wato ainihin godiya ma Allah maɗaukakin sarki. Abin da yake da matsala shi ne ka ce in ba a yi wannan ba, mana ka ɗauke shi a matsayin wani ɓangare ne na bauta. In ba a yi wannan ba, kana ganin an saba ma Allah maɗaukakin sarki. Wannan shi ne bid'a, al-bid'a al-idafiyya, wanda abu daman mashru'i ne kai sai ka zo ka ɗauke shi ta wata fuska, ka tilasta ka ce dole kowa sai ya yi irin wannan ɗin, wanda wannan shi ne abin da ba a saka kawa. Saboda haka jama'a, biki wanda babu saɓon Allah a ciki, wanda za a zo a ci abinci a yi wasa a yi wane ne, sawa'un lokacin aure ne ko lokacin suna ko ka ci jarabawarka ko ma menene na farin ciki ya faru da kai, in ka yi wannan babu wanda ya hana ka wannan a musulunci. Wannan yana shiga babi ne na al'ada, ba babi na ibada ba. Don haka bid'o'i ba su cika shiga wannan ba sosai, kamar yadda al-imam ash-Shatibi yake faɗa a cikin ɗaya daga cikin ta'arif da ya yi ma bid'a a cikin al-muwafaqat. Don haka za mu dawo baya kaɗan mu karanta daga walanabluwannakum bi shay'in min al-khawfi wal-ju'a.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولنبلونكم بشيء والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصالحين الذين إذا
waɗannan ayin su ne ayoyin da muka riga muka yi tafsirin su sai dai akwai ƙarin bayanai da muke so mu yi a kansu Allah madaukakin sarki yana cewa wala nabluwannakum bi shay'in min al-khawf wal ju'a lallai za mu jarabe ku da wani abu na daga tsoro da yunwa wa naqsin min al-amwal da tawaya cikin dukiya wal anfus da rai was samarat da kuma ababai na gona wa bashir as-sabirin ya kai annabi muhammad ko ya kai wanda kake karanta wadannan ayoyin bashir as-sabirin kai wa masu hakuri al-bashir suwaye masu hakurin alladina idha asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un sune wadanda idan musiba ta shafe su sai suna cewa inna lillahi wa inna ilayhi raji'un lallai mu mulkin Allah ne mu na Allah ne wa inna ilayhi raji'un kuma zuwa gare shi kadai zamu koma ulaika alaihim salawatun min rabbihim ga sakamakon su da falalan su Allah yake cewa wadannan sune wadanda suke da tabbataccen salati daga ubangijin su akan su wa rahma da kuma jin kai وأولئك هم المهتدون كما ودنا سنة كتن شريعي أبدا نكي سن مقارع أنا أبو بواني كما رحكا أبا نفرق وتنبيهي ني دنجل إلا أبدا دداما دا سكين عوام إم سكي فادا سكين كسكري إذا انتكت أمكان سو شكين مصيبة دهم أبدا سو سكي تواشيني قالوا إنا لله وإنا إله راجعون in kace qalu inna lillahi kana bayar da labari ne ba kai kake fadawa ban gane ko kun fahimci wannan tambayin ba so da dama mutum yana tafiya yayi tuntube zaka ji ya ce qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ha kare sai qalu din ko gane ko yace inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kuma wannan shi ke nuna maka abin da muka fada jiya din shi malamai suna cewa ba wai furta abin ne da baka kawai ba a'a ka kudurta shi a zuciyarka ka san me kake fada kaga mutumin da zai fadi sai qalu inna lillahi kaga ai bai san me yake fada bane mun gane ko saboda haka in ka ji mutun ya fada wannan kuskuren sai ka gaya masa a ka ce da qalu ka ce inna lillahi wa inna ilayhi raji'un abu nabiyu dangane da wadannan abubuwa da Allah madaukakin sarki yace zai jarabce mu da su al-imam ar-razi cikin tafsirin sa yake cewa ka sani cewa hakuri wajibi ne akan dukkanin waɗannan abubuwa da Allah ya ambata cewa zai jarabce mu da su idan har jarrabawan daga wajen Allah madaukakin sarki ne saboda mutum ya san cewa duk abin da ya faru da shi daga wajen Allah adalci ne kuma hikima ne amma wanda imani bai zauna a zuciyarsa ba to shine ba zai yi hakuri ba shine irin wadancan mutane da muka fadi labarin su da Allah ya fada a cikin suratul hajj wa minan nasi man ya'budu Allah ala harf fa in asabahu khairun yatma'annu bih wa in asabathu fitnatun inqalaba ala wajhihi khasira ad-dunya wal akhirah zalika huwa al-khusran al-mubin yace amma abinda zai zanto ta bangaren az-zalumai ne az-zalumai ne za su yi maka wannan su saka ka cikin tsoro suna ma barazana azzalimi ko dan fashi ne ko wani shugaba ne ko wani aboki ne ko abokin aiki ko irin wannan dai wanda zai zalunce ka yana ma barazana domin ya tsorata ka ko wani shugaba ne wanda da gangan yana son ya yunwantar da kai domin kai masa makauniyar biyayya a ga wannan daga azzalimi ne ko kai masa makauniyar biyayya ko mutum ne zai kwace ma kudinka da gangan da wato ainihin zalunci ko mutum ne zai hana ka dukiyarka halal ɗinka da ke wurinsa kaga ai ya rage ma wani abu na dukiya ko ko a mutum ne kawai haka zai zo shi baya son ka yana son ya kashe ka ko ya kashe wani naka kaga wannan tawaya ne daga cikin rayuka ko wanda azzalimi ne zai yi wannan ko a mutum ne kawai saboda rivalry zai je gonanka kawai ya sa wuta ya kone kaga wannan daga azzalumai ne ko shi ne al'imamu razi yake cewa a irin wannan to fashi haƙuri ba dole ba ne ya ce a irin wannan fala ya ji busabru alai ya ce wannan ba wajibi ne kai haƙuri ka kyale shi ba sai bayan da misali ya ce misali shi ne murahiki wato ɗan da ya kusa balaga kenan dole ne ya yi haƙuri dangane da abin da mahaifinsa zai masa na ladabtarwa in ya kauce hanya ko ko da uban zai zalunce shi dole ne shi ya yi haƙuri a nan amma da wani zai yi masa haka ɗin to ya halatta kada ya bari wannan ya yi masa haka ɗin ya halatta ya kare kansa daga wannan ɗin wannan kenan a gaba al-imam razi ya sake cewa yana cewa ka sani cewa waɗannan musibu suna iya zanto daga aikin Allah maɗaukakin sarki kuma suna iya zantowa daga aikin bawa amma tsoron da yake daga Allah shine misalin tsoro da kake ji kar ka fada cikin ruwa ko kana jin tsoron gobara ko kana jin tsoron tsawa ko ire-iren wannan yace amma wanda yake zuwa daga wajen bawa yace Larabawa sun kasance zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallama sun yi tarayya wajen adawa da shi kaga wannan a ce duka mutane suna adawa da kai dole zai dan sa maka tsoro kamar da muka yi bayani yace amma abin da ya shafi yunwa yace wannan kuma shine Allah ya jarabce ka da talauci yunwa yakan iya zanto daga wajen Allah ta hanyar ka rasa dukiyanka kuma yana iya zanto ta hanyar wato bawa mutum ya yi galaba a kanka ya wafce dukiyanka ya tafi da shi hakanan tawaya na dukiya yakan iya zanto daga wurin Allah ta hanyar musibu da ke faduwa ma dukiya da kuma 'ya'yan gona kuma yakan iya zanto ta hanyar wato abokanan gaba hakanan abin da ya shafi tawaya na rai yakan iya zanto daga Allah madaukakin sarki shine a jarabe ka ka haihu 'ya'ya su mutu 'yan uwanka su mutu da irin wannan daga Allah madaukakin sarki kuma kan iya zanto daga bawa kamar yadda na faɗi misalinsa to waɗannan al-imamu razi yana cewa abin da ya shafi bawa ya yi maka zalunci shi ma ai jarabawa ce ko wannan ba wajibi ne ka yi haƙuri matuƙar kana da dama da za ka tunkuɗe zalunci daga kanka wannan halalu ne a wani lokacin yakan zanto ma wajibi a kanka ka tunkuɗe zalunci da wani zai yi maka wannan shi ne ma ai maqsudin al'amru bil ma'ruf wan nahy anil munkar wanda kowa ya san ka'ida ne daga cikin manya-manyan ka'idodin zamantakewa a musulunci umarni da kyakkyawa da kuma hani daga mummuna kai umarni wa mutane su yi adalci kuma ka hana su wato ainihin zalunci har annabi sallallahu alaihi wa sallama yana kamanta ladan mutumin da zai tashi domin tunkuɗe zalunci ya rasa ransa Allah annabi sallallahu alaihi wa sallama yana kamanta shi da manyan shahidai annabi sallallahu alaihi wa sallama yake cewa mafi falan shahidai a wannan al'umma shine Hamza yace sannan sai mutumin da yaje ya samu azzalumin ya faɗa masa gaskiya azzalumin ya kashe shi a sakamakon wannan kaga wannan shi ma shahidi ne wannan shi ma shahidi ne ma'ana zai samu lada na shahidi to da cewa shi za a yi mishi wanka za a yi mishi sallah za a yi kaza kaza haka nan annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa a ingantattun hadisai cewa man kutila duna malihi fa huwa shahid duk wanda an kashe shi yana kare dukiyarsa to shahidi ne za a tashe shi shahidi ma'ana zai samu lada irin na shahidi a riwayar Tirmidhi na wannan hadisin yace Abdullahi ibn Mubarak yake cewa in mutum ya dai kare dukiyarsa ko da dirhami guda biyu ne a dalilin wannan ransa ya salwanta zai samu wannan martaba din dirhami guda biyu kuma kace naira biyu kenan fa haka nan Allah sallallahu alaihi wasallam yace man qutila duna ahlihi fa huwa shahid duk wanda aka kashe shi yana kokarin kare iyalinsa yayi shahada haka nan yana cewa man qutila duna irdihi fa huwa shahid duk wanda an kashe shi yana kokarin kare mutuncinsa yayi shahada man qutila duna damihi fa huwa shahid wanda aka kashe shi yana kokarin kare jininsa da wanda yake so ya kashe shi kenan in ya wato ainihin wannan aka kashe shi a sakamakon wannan ya zanto shahidi wannan ina faɗa mana ne saboda mu gane matsalar da kyau domin akan samu waɗanda suke yin istighlalin magana akan haƙuri su fitar da shi daga ɓangaren haƙuri waɗanda suke ko mataimaka azzalumai ne mutum ya zalunce ka sai a ce da kai kawai kai haƙuri kawai ba koyaushe ne ya waje ba kai haƙuri ba ba a kowane irin laifi ne za ka yi haƙuri ba saboda in za a yi haƙuri ma azzalumai to yaushe za a yi adalci yaushe za a yi adalci shi yasa ma anan Allah da ya fara maganan ya ce wala nabluwannakum mu ne za mu yi muku wannan jarabawa da Allah madaukakin sarki zai maka direct wanda babu sababin wani mutum a ciki wannan za ka yi haƙuri a kansa da ibilisa dari wajibi ne a kanka shi ne as-sabru ala al-qada'i wal-qadar amma ta yadda wani zai cokale ka ko ya zalunce ka to wannan lallai ya dace ka tashi ka tunkuɗe wato wannan zalunci ɗin don idan ba a yi haka ba to nan ne zalunci zai yaɗu a bayan ƙasa zalunci zai yaɗu a bayan ƙasa malamai suna cewa abin da yake sa barna ya yaɗu shine in na farkon yayi an kyale shi sai na biyu ma ya ga cewa a aikin zai ta za ka ba shi yasa musulunci ya shar'anta haddi ya shar'anta ta'zir ko domin kuma ya yarda maka kai abin da malamai suke kira daf'u sa'id kuma da zai kawo maka hari domin ya abin nan ɗinka a lokacin ya halatta ka tunkuɗe shi in zai kai ka kashe shi ne ma in ka kashe shi fadamu hadar shi wato jininsa ya tafi a banza ba za a ce ka biya diya ba tunda shi ya zo ya maka ta'addanci kuma Allah ya haramta ta'addanci so ina fatan mu gane wannan ɗin da kyau saboda kanu ikhtilafi na wato ainihin mas'alolin guda biyu haka nan Allah madaukakin sarki yana cewa wa bashir as-sabirin kai wa masu haƙuri albishir zai faɗi da mai za a musu albishir ɗin ba malamai suke cewa wannan ya share shi ne saboda ijaz li tadhhaba an-nafsu kull madhhab kai tunanin duk wani abin da ka sani na alkhairi shine abin da ake albishir mai haƙuri da shi kuma anan kamar yadda muka faɗa shi ma al-imam ar-razi yana cewa wannan ayat tana nuna cewa musibu ba dole bane su zanto hukuma ne saboda gashi nan Allah ya yi alƙawari mamummanai wanda annabi yana cikin su cewa zai jarabce su nabi yana cewa wannan ayat tana nuna cewa idan fituntunu suka zo ma mutum sannan yayi hakuri to wannan zai daga martaban sa ne cikin addini cewa ulaika humul muhtadun akwai magana mai kyau da al-Qahir ibn Ashur yayi anan wanda ina ganin yana da kyau mu fada muku al-Qahir ibn Ashur yana cewa da Allah ya ce ulaika humul muhtadun wannan bayani ne na falalan siffansu idan sun shiryu zuwa ga abin da shine haƙƙin kowanne bawa masa ne ta yadda musibu ba za su kada su ba nan ce musibu ba zai kada mutum ba ba a nufin cewa in abin ya faru da shi ba zai baƙin ciki ba kun gane abin da ake nufi shine ya zanto kawai ya rasa control ɗinsa gaba ɗaya kuma ya dade a haka din wannan shine abin da ba a so amma dan musiba ta faru da kai kai dan bakin ciki ka zubar da hawaye wannan shine muktaban insaniya shine cewa kai dan adam ne ina fata kun gane annabi sallallahu alaihi wasallam da dan sa ya rasu ya zubar da hawaye yana kuka hawaye yana zuba wani sahabi ya rasulullah mai haka bayan ka hana mu kuka sai shi ba abin da na hana mace na hana ihu ne surak ne na ana amma wannan da kake gani yana zuba rahama ce da Allah yake sanya a cikin zukatan bayinsa masu rahama saboda mutum zai wannan to amma sai kuma ya dangana shi yasa ana faɗa daga waɗansu halayen waɗansu daga cikin zuhad waya ko wani mutum da ɗansa ya rasu aka je aka binne shi yana fita sai ya fashe da dariya aka ce ya yi yace ya nuna wa Allah cewa ya yi abin da abin da ya yi Ibn Taymiyyah yake cewa wannan halin akwai rauni a ciki saboda ya fita daga muktadal insaniya annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi kuka kai kana dariya da halinka da na annabi wanne yake hey jama'a saboda haka annabi yana da siffofi na mutum inda ya dace a yi tausayi zai yi tausayi inda ya dace a yi bakin ciki zai bakin ciki sannan kuma ya sallama ma Allah madaukakin sarki to abin da ya dace yake wannan shine akmalu al-marahil na ar-ridha bil qada'i wal qadar yake cewa waɗanda musibu ba za su girgiza su ba za su zanto shamaki ba tsakanin su da tabbata bisa makamin hakuri saboda sanin su cewa ita rayuwa ba yadda za a yi ba yadda zai yi ta kubuta daga wato al-aqdar sune musibu din kenan yace amma waɗanda ba su shiryu ba sune waɗanda suke sanya musibu su zanto sababin da zai kawar da su daga Allah madaukakin sarki ko ya sa su kafirce ma Allah ko ya sa su yi maganganu da ba su dace ba ko ya sa musu shakku cikin ingancin abin da suke yi na musulunci suna cewa da wannan addinin shine addinin da Allah ya yarda da shi da waɗannan azabobin da musibun ba su faru da mu ba yace wannan kuma shine ɗabi'an batattu wanda Allah madaukakin sarki ya gargaɗe mu daga al'amuran su da yace mana wa in tusibhum sayyi'atun yattayyaru bi Musa wa man ma'a sune waɗanda idan musiba ta faru da su sai su na yin shamfi da annabi Musa da waɗanda suke tare da shi ma'ana wanda suka yi imani tare da shi haka nan Allah ya ce dangane da munafikai wa in tusibhum sayyi'atun yaqulu hadhihi min indik in mummuna na kaddara ya faru da su sai su ce wannan daga wajenka ne kai annabi sai ce wal qawlul fasl yace magana wacce ita ce rabewa wato gaskiyar magana dangane da wannan anna jazaa al a'mali yadhharu fil akhirah sakamakon aiki yana bayyana ne a lahira saboda duk abin da ka samu kanka a nan gidan duniya to wannan wani abu ne amma hakikanin wato jarabawa ce hakikanin sakamako na aikinka wannan sai in an tafi lahira waqad takunu waqad wa amma masa'ibud dunya yace amma musibuna dunya amma musibo na duniya to waɗannan suna tasowa ne da sababba na duniya wanda suke bayyana idan sababin sun bayyana Allah madaukakin sarki yakan sa musiba ya zanto ukuba ma bawansa a nan gidan duniya saboda wani mummunan ladabi da yi ko abu mai kama da haka domin ya saukake masa azaban lahira kuma takan iya zanto domin daukaka wato ainihin daraja na zuciyar na adam da ina jin mun fadi wani abu mai kama da wannan ajiya sai abinda zamu rufe bayanin mu dangane da wadannan ayoyin shine abinda malamai suke shiya tanzilul ayat ala alwaqi' mu a nan Najeriya yanzu a wani yanayi muke muna yanayin jarrabawa wannan kusan kowa ya yarda da haka ko jarrabawa a mai da mai da mai mai jarrabawa da muke ciki yanzu na yunwa da mai kuma wa nafsin min al amwal ko karancin dukiya a hannun mutane kayayyakin gona fa ba akwai karancin abinci ba waɗannan su ne jarrabawa da muke ciki a yanzu ko wannan jarrabawa da muke ciki haka ya zo mana direct daga Allah koko abu ne wadda waɗansu azzalumai daga cikinmu suka jawo mana ina tambayar ku ne fa Na'am to abinda nake so in jawo hankalin ku anan shine cewa daman duk abin da ya faru kaddara ne na Allah madaukakin sarki amma kamar yadda bayani dazu akwai wanda yake zuwa direct ko wanda babu hannun wani mutum a ciki anan dole ne mai hakuri akai akwai wanda yake zuwa sakamakon ma kasabat aidiku sakamakon abinda waɗansu daga cikinku suka yi ko kuka yi azzalumai daga cikinku suka yi to ina son mu yi ɗan comparison tsakanin dispensation da ya wuce da wanda muke ciki yanzu sai mu gane cewa abin ya munin ya ƙaru ne jarabawa ƙaruwa ta yi ko rabuwa ta yi a zamanin da ya fice can an jarabce mu da tsoro haka ne ko ba haka ba wani irin tsoro duk wanda ke yankin arewa yana jin tsoro in ya fita daga gidansa za shi masallaci yana tsoro in ya fita daga gidansa za shi kasuwa yana tsoro ma'aikacin gwamnati in zai tafi office yana tsoro ban tafa wanda suke kawai Barno da Yobe da Adamawa duk har Kano har nan mun yi lokacin da muna zuwa ana binciken kowa zai shiga masallaci me yasa wannan tsoro wannan tsoron menene asalinsa daga ina ya zo aikin mutum ne ko ba aikin mutum ba ne kenan mai wajibin mu anan mai kokari mutum kuɗe wannan mutumin da ya jawo mana wannan haka ne ko ba haka ba domin mu samu aminci ta hanyar isti'ana da Allah maɗaukakin sarki to wannan abu na farko kenan shine wala bi shay'in min al-khawf wal ju'a yunwa a lokacin da wancan gwamnati din an samu yunwa akwai yunwa a Yobe da Barno da mai sunansa ko babu amma mu anan bamu da wannan yunwa haka ne ko ba haka ba ana samun abin da za a ci kuma kudi yana yaduwa a hannun mutane ko kudin na halal ne kudi ne na gwamnati aka dauka aka raba wa mutane suke masha da shi ko kuma kudi ne wanda suka samu a dalilin gumunsu da yawa daga cikinsa kudi ne na gwamnati haka ne ko shi yasa tunda haka zai zo maka a banza za ka iya rabu da shi a banza amma na gumunka sai da imani sai da tunani kafin ka cire ka bayar wannan shi yasa bayarwa ya ragu a wannan zamani da ake kokarin dakile zalunci والخوف بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال ونقص من الأموال والأنفس أريد أشنع هيك أول شيء زمن هاي قدانا أكاكشي أولنا زمن هاي قدانا أكاكشي أنا إيه حدا تكان الرند أكاكشي أول شيء لوكشن درند أكاكشي أولنا لوكشن ميجا أول شيء كتاده سوى الخواري جاوة سن كتو سنة يكي دا مسلمي سن هذا كي دا أرنا دا أمبانغا كما سنسامو غو ينباية ومدن سودة كسيكين غواني كده هابا غو ينباية باني أباياد لكود المكامي ودزاء أكرم فسوجوجي أرابشي ما أزالومي بانا غو ينباية ومنا أبنى سيكا بابا كيما كيما غو ينباية ومنا أبنى فكاكي كينا amma da aka shiga wannan zamanin mai faru ana ta bukarin dakile su ko abin da ya shafi kisa din nan yayi sauki sosai sai ai sati dai baka ji ba mai ya tashi a wuri ba ko sai ai wata dai ma baka ji cewa an kai ma wani kauye ko wani gari hari ba shine wa naqsin min al amwali wal anfus wa thamarat okay to anan a magana da muka yi da ku yanzu kun yarda cewa tsoro ya fi yawa a wancan lokacin kun yarda cewa yunwa ya fi yawa a wannan lokacin haka ne kun yarda cewa rashin dukiya a hannun mutane ya fi yawa a wannan lokacin kun yarda cewa karancin rai cika ya fi yawa a wancan lokacin biyu biyu kenan ko to mu dauke su mu gani da tsoro da kisa sannan yunwa da rashin kudi a hannun mutane wanne ya fi sharri wanne ya fi sharri jama'a ashe in ka irin wannan tunanin za ka gane kenan cewa yau ya fi jiya haka ne jama'a duk wanda zai yi wannan tunanin zai gane cewa lallai yau ya fi jiya ko sannan kuma me yasa talakan Najeriya ya dage da addu'a cewa sai an zabi Muhammadu Buhari na'am saboda ana tunanin adalci saboda ana tunanin mutum ne da aka san shi ba zai zalunci ba gyara kenan zai ko to in ko za a yi gyara jama'a a tarihin annabawa gaba ɗaya sai da suka sha wahala ai je mun karanta wadansu ayoyi irin wannan ko walamma ya'tikum mathalu alladhina khalaw min qablikum mastathum alba'sa wad-dharra akwai abin da zaman sabo faɗa ba akwai rashin lafiya yawa yawan rashin lafiya a wancan lokacin da wannan wanne bi wanda ya rana tun da za a zo a kawo hari a yi bomb mutane 50 kowa ya tashi da injuries a jikinsa ko to Allah ya ce mastatubul ba'sa wad-dharra da talauci da ciwo ya shafi waɗanta annabawa don da suka yi imani da su wa zulzilu an girgiza su an girgiza su Allah sai ma ya bar shi haka kawai domin kai ta saurin wani irin girgiza ne hakanan Allah ya ba mu labari annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa su ba inda yake cewa hunalika butuliyal mu'minuna wa zulzilu zilzalan shadida anan lokacin yake azab anan ne aka girgiza mummanai aka wato jarrabi mummanai aka girgiza su girgiza mai tsananin zafi wannan bai sa sun yi butunci ba bai sa su zage-zage ba bai sa sun manta da alƙawarin Allah ba wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin haƙƙi ne akan mu za mu taimakawa mummunai wa kana haqqan alaina nunjil mu'minin haƙƙi ne akan mu inji Allah ya wajabta wa kansa zai wato ainihin ba mummunai tsira saboda jama'a ina son in jawo hankalin mu cewa
halin da muke a ciki yau na yunwa da karancin abinci da karancin abin nan kudi a hannun mutane, wannan shi gaba ne basa jaraba wanda muka wato ainihin gani a baya. Abinda nake nufi, ma'ana halinmu ya kyautu sama da yadda ya wuce a baya. Sannan kuma wani abu ba ina so in yi kamanceceniya bane da Annabi alaihi salatu wassalam da wani mutum, amma a zamanin Annabi an sha wannan wahala saboda lokacin da yake so a yi ai gyara ko baba wancan gyara ne na addini, gyara ne 100% ko wannan kawai gyara ne na economy kawai yake na duniya yake ko dan ba gyaran addini bane a gaban su ko, amma abu ne mai kyau saboda in za a yi wannan dole za a samu irin waɗannan matsalolin din, ana toshe wata matsalar wata matsalar kuma tana bullowa a hankali ne in aka yi hakuri aka kuma kowa ya sa a ajandar sa cewa shi ma yana son gyara din, to nan gaba a hankali abin zai ci gaba da gyaruwa matukar mu ma man ci gaba da son mu gyara kawunan mu. Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Da dama daga cikin malaman wa kasan nan suna cewa abinda yasa Allah ya makantar da mutanen waɗancan gwamnati ya karye duk makirce-makircen su shine tsayuwa tsayin daka da talakawan Najeriya suka yi da addu'a cewa Allah ya karya wancan gwamnati azzaluma. A shikenan duk lokacin da ka koma ma Allah da gaske to Allah zai taimake ka. Shine Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa al-mu'minu al-qawi khairun wa ahabbu ila Allah min al-mu'min al-da'if wa fi kulli khair ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billahi wa la ta'jaz wa in asabaka shay fala taqul law anni fa'altu kadha lakana kadha wa kadha walakin qul qadarullahi wa ma sha'a fa'al fa inna law taftahu 'amala ash-shaytan. Annabi yake cewa mu'mini mai karfi, malamai suna cewa wato mai karfin zuciya da kuma jiki din ma mai azima na yin abin da zai amfane shi duniya da lahira, ya fi alkhairi kuma ya fi soyuwa zuwa ga Allah madaukakin sarki sama da mu'mini wanda yake mai rauni. Akwai rauni a al'amarinsa ko na duniya ko na lahira, amma dai mu'mini ne duk da cewa wa fi kulli khair, a kowanne akwai alkhairi gwargwadon aikinsa. Sai Annabi shi ihris ala ma yanfa'u, kai kokari na jawo masanka abin da zai amfane ka, kuma wasta'in billah ka nemi agajin Allah madaukakin sarki. Saboda haka abin da ya dace mu yi kenan a wannan lokaci, mai zai amfane mu mai ba zage-zage ba, mu yi abin da zai amfane mu mu kuma nemi agajin Allah madaukakin sarki a yakin da muke yi da azzalumai. A yakin da muke yi da azzalumai kai shiru fa ana zalunci, ka ce wa kai kana hakuri kawai kai shiru, kana da damar da zaka yi magana idan halaka ta zo ta kanka za ta fara. Akwai ayoyi da yawa da hadisan Annabi sallallahu alaihi wasallam da suke tabbatar da wannan, saboda ka isti'in billahi wala ta'jaz, karka gaza kada ka gaza. A kasan mu na Najeriya ne ana samun mutane da ake wajen tambar gurbin da suke bayar da kudi a banza su raba wa kowa, yanzu sun daina rabawa suna jin tsoron kada kai musu farmaki, shine suke dunkula su ba malaman banza ulama usu wai su tafi dakin Allah Ka'aba su yi addu'a Allah ya kare gwamnatin Muhammadu Buhari. Ka ji wani irin malanta ne wannan? Akwai wanda sun ce sun ba shi wata shida za su je su yi addu'a wata shida za a kifar da gwamnatinsa, to Allah ya kunyata su kuma zai ci gaba da kunyata su. Kada wani ya dauka cewa mu muna wannan maganar saboda muna bin wata fati ko wani abu ne, a'a mu muna mara ma abin da yake gaskiya ne baya, kuma shine wajibinmu kuma a yin haka din insha Allah shine yadda rayuwarmu za ta kare. In za ka faɗi gaskiya komai ta kaja maka kariya, ka faɗi gaskiya, mu ba ma wani fati ba ma wani antibody ba ma bun wani sarki ba ma bun wata kungiya ba ma bun wato ainihin wani mai influence a al'umma wanda nake nufi ba ma bun wai interest din sa sai abin da yace mu bi shi za mu a duk wanda ya faɗi gaskiya za mu mara masa baya ko namu ne ko ba namu ba za mu mara masa baya gwargwadon abinda Allah ya fahimtar da mu na gaskiya sai sa nake cewa lallai mu ci gaba da addu'a Allah madaukakin sarki ya yaye mana wannan yanayi da muke ciki kuma ya taimaka ma wannan shugaban kasa da duk wanda suke taimaka masa wajen aiwatar da shirye-shiryen sa na alkhairi kuma ya ƙara bude masa basira ya bashi hikima ta yadda zai toshe hanyoyi na zalunci Allahumma amin sai mu karanta ayar mu sai
إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوْ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ
إن الله شاكر عليم. نعم. الله ما أدري كنت أركي أنا شوا. إن الصفا والمروة من شعائر الله. للي صفا دا مروة. ما دقي شكين ألا مومي دا الله ما أدري كنت أركي كفا دوم بوتا أجريشي. فمن حج البيت دوك وندا ينفاتي ɗakin Ka'aba aw i'tamar ko ya ziyarci ɗakin Ka'aba ma'ana duk wanda ya tafi ɗakin Ka'aba da nufin hajji ko umara fala junaha alayhi an yattawafa bihima babu laifi a kansa ya yi kaikawo tsakanin Safa da Marwa ya yi sa'i tsakanin Safa da Marwa ba laifi ومن تطوع خيرا دك وندا يواني ايكي نتاء اكران كنسا شيني تطوع واندي تورا مكنسا خيرا واني ايكي ناء الخير يي كوكما دك وندا يواني تاء يي بيي تهنير يوم وانا ابو ناء الخير فإن الله شاكر عليم lallai Allah madaukakin sarki mai godiya ne wato mai bayar da sakamako ne na aiki kai kadan ya baka da yawa alimun masani ne dangane da abin da kuke aikatawa wannan aya wadansu malamai suna cewa aya ce da ta zo a tsakiyar magana da aka fara wato khatima akan maganan fuskantar alƙibla da jayayya da ake yi da yahudawa da mushrikai ba don haka a ganin su da Allah madaukakin sarki ya ce innal ladina yaktumuna ma anzalna min albayinat wannan shine cikon magana din wannan ta zo ne tsakatsakiya kawai saboda wata manufa manufa kuwa shine alakar aikin haji da millar annabi Ibrahim abinda yasa suke ce wannan aya mu'tarida ce ta zo ne annabi yasa a saka ta anan ba tare da sauka da sauran ba saboda ai waɗannan ayoyin duk mun ce sun sauka ne a shekara na nawa na biyu mana bayan hijira ko a shekara na biyu bayan hijira lokacin da aka yi mai aka canza alƙibla amma magana akan aikin haji kuwa da umara wannan bai zo ba sai daga baya waɗansu sai a shekara na shida ne waɗansu sai a shekara na takwas ne waɗansu ma sai a shekara na tara ne a wato ainihin bayan hijira sannan aka farlanta aikin haji sannan kamar da zamu zo mu karanta hadisai annabi sallallahu alaihi wasallama da ya zo nashi aikin haji din yace abda'u bima bada Allah ko wajen Safa da Marwa ɗin kenan wannan yana nuna cewa ayar ta sauka ne daga baya al-imam muhammad abdullah jaraz wanda littafi mai suna annabul azim ina ba da dalibin ilimi wanda mustawarsa ta kai yayi bincike a ilimin i'jaz ya karanta wannan littafi din mutum ne wanda Allah ya masa baiwa nadira jiddan wajen yin tunani da fitar da ma'anoni cikin ayoyin alqur'ani muhammad abdullah jaraz wani babban malami ne a kasar misra ya rasu da jimawa in 1950s din ya rasu a cikin yana cewa wannan aya din da rabdin nazar akan yaushe ta sauka shi gaba ne dangane da bayani akan jayayya da ake da yahudawa saboda mai ai ana magana ne akan kowa yana da awar millar annabi ibrahim ko suna ce a zo a bi yahudanci wannan suna ce a zo a bi nasaranci sannan a lokaci guda suna jingina ma annabi ibrahim da ayansa wannan addinin da suke sai ake ce musu a'a to shine sai aka zabi abubuwa guda biyu manya-manya cikin addini wanda yake nuna karkatar su daga wato ainihin millar annabi ibrahim shine sallah da ina ake fuskanta a sallah alqibla annabi ibrahim ita ce ka'aba sannan sai aikin haji aikin haji sunna ce ta annabi ibrahim alaihi salam kuma hajjin yana yi ne zuwa ka'aba waye a cikin yahudu ko nasara yake haji zuwa ka'aba babu wannan dalili ne karara akan cewa sun baude sun saba ma wato ainihin safarki na annabi ibrahim Allah madaukakin sarki yana cewa inna safa wal marwata min sha'airillah lallai safa da marwa na daga cikin alamomi na Allah madaukakin sarki sha'air jam'i ne na sha'ira ina jin kun san safa ko san menene marwa safa da marwa duwatsu ne guda biyu wadda a tarihi kamar yadda ya zo cikin sahihul bukhari cewa hajar matar annabi ibrahim alaihim assalam lokacin da ya aje ta a nan wajen zamzam ya tafi sai ta da kayansu ya kare abincin da ya bar musu da ruwan da ya bar musu ya kare sai ta tashi tana tafiya ko za ta ga wani wanda zai taimake ta tana tafiya sai ta ga dutsen safa kusa da ita sai ta hau kai ta tsaya a kai sannan ta fuskanci gabas da yamma kudu da arewa ko za ta ga wani ba ta ga kowa ba daga nan sai ta sauka akan wannan dutse na safa din ta tafi dutse na biyu din shine marwa shi ma ta tsaya a kai ta yi ta jira ko za ta samu wani wanda zai taimake ta tana kai kawo ta yi haka din har so bakwai ibn abbas yake cewa wannan shine dalili na wato ainihin sa'ayi tafiyar da ake yi so bakwai tsakanin safa da marwa tana kan haka ne sai ta ji murya da ta ji murya sai ta ce ma kanta ishiru ishiru a zuciyarta kenan sannan ta sake saurara sosai sai ta ce to ya kai mai magana na ji magananka in kana da taimako dan Allah ka zo ka taimaka mu shikenan ashe mala'ika ne ya zo wajen zamzam ya tone zamzam din bi'aqibihi fa bahasa bi'aqibihi ya tone wajen zamzam din ruwan zamzam din kenan da kafansa sai ga ruwa ya fito ta sha ruwan nan ta shayar da danta wannan shine asali kenan na wannan ibada na sa'i tsakanin safa da marwa tana iya yiwuwa annabi ibrahim daga baya domin tuna wannan ni'imar da Allah madaukakin sarki ya yi na wannan ruwa Allah ya shar'anta masa cewa a yi wannan din safa da marwa din in an zo aikin haji a yi haka din ko kuma maybe annabi isma'il ne a lokacinsa Allah madaukin sarki umari da haka din to a lokacin jahiliya asasanin Ka'aba akwai duwatsu manya guda biyu daga cikin gumaka wanda Amr ibn Luhay ya kawo garin Makka Amr ibn Luhay dinnan shine wanda ya canza addinin Annabi Ibrahim kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ke faɗa cewa ya ganshi a cikin wuta shi Amr ibn Luhay shine ya kwaso gumaka daga garin Sham ya kawo ya saka su a ɗakin Ka'aba sannan daga baya jikoji Annabi Ibrahim mutanen Makka suka fara bautan gumaka ɗaya daga cikin wannan guncin ana kiransa Isaf ɗaya ana kiransa Na'ila ɗaya an sa kusa da bangon Ka'aba ɗaya kuma an sa shi kusa da Zamzam wanda yake kusa da Ka'aba din wanda yake kusa da Zamzam din ta wanda yake kusa da Ka'aba daga baya sai aka dauke shi aka mai da shi shi ma kusa da Zamzam to Larabawa sun kasance suna yin yanka ga waɗannan gumaka guda biyu to an yi a tarihin Makka lokacin da kabilan Jurhum sun hajara din lokacin da za su bar garin Makka sun toshe ruwan Zamzam sun rufe shi عبد المطلب كان النبي صلى الله عليه وسلم شيء قار جددا ثون رام زمزم كما يجينا وجن شروا نمتني أوجن شين أبن الله كلا سقاية زمزم ده حكا سيد لو تي ود أن نجوما كاتن دج وجن زمزم سيمر دسو إساف يساشي أكن دوتن صفا نائلة يساتا أكن دوتن مروة sannan mushrikai suka kasance kuma kowa yana zuwa a ɗan tsakanin shi ma ya aje nashi wato gumaka ɗin tsakanin waɗannan duwatsu guda biyu a hanyar da ake bi ɗin sai Larabawa da suka zo daga baya sai suna tunanin cewa ai wannan Safa da Marwa ɗin bauta ne ake yi ma waɗannan gumaka guda biyu ɗin wannan shi yasa da al-Aws da al-Khazraj da kabilar Ghassan wanda su suna bautan wani gunki ne daban suna bautata mana gunki ne wanda ke wani waje ake kiransa mushallal kusa da Qudayd kusa da garin Makka ne su in sun zo aikin haji su ba sa yin sa'ayi tsakanin Safa da Marwa saboda suna ganin in sun yi haka to ai ba su kyautata ma suna su gunkin ba waɗannan sauran Larabawa ga wanda suke bautatawa kaga waɗannan da naga maka Aws da Khazraj ai mutanen ba mutanen Makka bane ko mutanen Madina so in sun zo ba sa yin sa'ayi tsakanin Safa da Marwa saboda suna ganin bauta ne ba wani gunki ba gunkin su ba wannan shine abinda al-Imam al-Bukhari ya rawaito daga Aisha take cewa waɗansu mutane cikin al-Ansar cikin waɗanda suke bautata ma mana sun zo sun tambayi Annabi sallallahu alaihi wa sallam suka ce ya Rasulullah mu fa ba ma yin tawafi tsakanin Safa da Marwa saboda girmama manata da muke yi a wata riwaya sai Allah ya saukar da wannan aya din wannan sababin nuzul guda ɗaya kenan da malamai suke faɗa a dalilin waɗansu sun ji kyamar an musulunci bayan musulunci kuma su ci gaba da wannan wanda dama a jahiliya ba ta yi ga dalilinsu to da annabi ya bude Makka an kawar da duk waɗannan gumaka sai aka halasta a yi tawafi wato a ɗakin Ka'aba musulmi suka yi hajji da Abubakar sannan Quraysh suka yi sa'i tsakanin Safa da Marwa sai mutanen al-Ansar su suka ji cewa kashi su ba za su yi ba shi ne suka tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam idan ba mu yi ba ba laifi ko ya Rasulullah sai Allah ya saukar da wannan aya din kenan dalilin sauka wannan aya din domin kawar da abin da waɗansu suka ji a zuciyarsu cewa bai dace ba su yi sa'ayi tsakanin Safa da Marwa bayan sun matsalinta kuma su sun dauka daman can sa'ayi tsakanin Safa da Marwa din bauta ne na gunki yanzu matsalinta bai dace kuma mu ci gaba da yin wannan batun da asalin sa bauta ne na gunki wannan magana guda kenan dangane da sababul nuzul akwai wadansu maganganu din insha Allah za mu karasa su gobe saboda lokacin mu ya ja abinda muka faɗa yanzu to dai falalashi daga Allah madaukakin sarki muna roƙon sa ya dada mana wanda muka yi kuskure muna roƙon Allah madaukakin sarki ya gafarta mana muna ƙara jawo hankalin yan uwa da a ci gaba da addu'o'i yanzu za mu shiga dare na 27 ga watan Ramadan lallai yi addu'a da ikhlasi ayi tahajjudi kuma wato ainihin yi aikin alkhairi a wannan dare Allah ya karɓa mana آمين اللهم آمين وصلى الله وسلم على محمد وآله وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته